kasafin wanda ya zarta na shekarar 2024 da kashi 4.13 daga cikin 100 ya zo da wasu sauye-sauyen da suka shafi sha'anin haraji da nufin farfado da tattalin arzikin kasa tare da baiwa al'umma damar samun kudaden shiga kamar yadda aka sanar a ƙarshen taron majalisar ministoci na ranar 31 ga watan Disamba. Masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya bayyana mana abin da ya fahimta game da dokar harajin ta 2025.
Ko Allah ke ba exoneration kamar wani sulhu wanda ba za su biyan kuɗi ba bisa tahiyar aikinsu, kasuwancinsu, sauransu, to sai a gani ya kamata yanzu a ce an kuma su tunda an ga kamar ko akwai wazancan cuta cikin harkar su ko kuma abin da ya kamata irin wannan. In ka ɗauki licenses da ake badawa na zuwa neman a ma'adanai na ƙasa, zinariya ke yi, uranium ne, petrol ne, sauransu, akwai ƙasashen da ake ba ko kuma kamfanin da ake ba irin wannan takardu, to kuma sai su saida mu an su. Yanzu kamar ƙasar Faransa tana da wato license da yawa bisa tonan ko kuma neman arziki na ƙasashen ƙasar Niger. Yanzu tunda ba mu shiri da su, suna neman su saida wa'annan license da wa'ansu kamfanuwa ko kuma wa'ansu ƙasashe. To wannan saidawa da in aka yi ta, gwamnati ya ɗauki niyyar bana sai ya ɗauki wani abu ciki.
A ƙarƙashin wannan kasafi, gwamnatin na hasashen samun kuɗaɗen shiga daga masu kasuwanci ta yanar gizo da masu fitar da kayayyakin noma da kiwo zuwa ƙasashen waje, yayin da wani ɓangare aka yi sassauci ga ƙananan 'yan kasuwa da kamfanonin da ke fatan shigo da sabbin manyan motocin da kwankaya da na jigila. Lamarin da shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar Import Export Alhaji Yakuba Danmaraɗi ke ganin zai samar da ci gaban kasuwanci da sauƙin farashi a kasuwanni.
Farkaɗin nan namu daman ya tsufa, daman duk cikin waɗannan kungiyoyin da muke ciki, da tsoho kungiyarmu ta Saida Yawo da kungiyarmu ta Yomuwa, Niger ita ce take da tahi. Ina ganin tsohon motoci masu yawa wanda ba mu da sabbi kwarai, to kaga dama ta samu waɗanda wannan abin ya shafa. Don ku za su yi kokari su canza motocinsu saboda su ci umfanin wannan ragin da aka yi, su kuma jama'a su yi umfani da sabbin kayan da za su kawowa.
A bisa al'ada, Niger kan samun kashi 40 daga cikin 100 na kudaden kasafin kowace shekara daga tallafin ƙetare. To amma kasancewar abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun jingine wannan tsari a sakamakon rashin fahimtar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023, ya sa hukumomin ƙasar mai da hankali wajen samar da dukkan kuɗaɗen da ake buƙata daga cikin gida.
Muna cikin sabon tahiyar ta zamanar da incin ƙasa da kuma kama darajar ƙasarmu da mutuncin ƙasarmu. Kenan abinda wannan budije ya dogara wasa shi daga 'yan ƙasa ya kamata a samu annan kuɗaɗe.
A jerin matakan sassaucin da gwamnatin ta Niger ta ɗauka a bana, an sassautawa kafafen labarai masu zaman kansu harajin da suke biya a baya ganin yanayin matsin tattalin arzikin da waɗannan kamfanoni ke fuskanta. Fannin tsaro a nan cikin gida da ma ayyukan haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar gamayyar IS da bunƙasa ilimi da kiwon lafiya da gine-ginen hanyoyin mota na daga cikin ayyukan da ake sa ran baiwa fifiko a ƙarƙashin wannan kasafi, a yanda ake jiran samun kaso mai tsoka na kuɗaɗen da ake buƙata daga fannin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.